Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna ranar Litinin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ta zo daidai da 25 ga watan 3 shekara ta 2024. Zamu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun Nufawa Kaduna. Muna cikin suratul Aqaf, zamu tashi aya ta 6. Malam Sani Musa Malami shi zai ja baki, Sheikh Khadir Abdullahi Maraya shine zai mana fassara. Akramukumullah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين wannan aya zata mana bayanin yadda masu bautar gunki da gunkinan da suka bautawa yadda al'amarin su zai kasance a lahira. A nan duniya mai bautar gunki yana yin bautar yana jin daɗi, to in an je lahira yaya alaƙar gunkin da ya bautawa da shi za ta kasance, yaya za ta kwaranye a lahira tsakanin waɗanda suka bauta wani abu ba Allah ba da kuma abubuwan da suka bautawa. Allah ya ce wa idza hushiran nasu, idan aka tattara mutane guri guda a ranar alkiyama, wato a fagen alkiyama, nan al'am urida bihil qas, an yi magana gaba daya aka ce mutane, amma abinda ake nufi anan wato mutanen da suka yi bautar wani abu ba Allah ba, shine idan aka tattara su, domin za a tattara muminai guri guda, kafirai guri guda, to su wayannan kafiran a wurin su aka tattara su gaba daya, duk wanda ya bauta gunki na farko wato mutanen Annabi Nuhu alaihi salam har ya zuwa mai bautan gunki na ƙarshe, duk Allah ya san su. Allah ya san waɗanda suka yi bautan gunki na farko, Allah ya san waɗanda suka yi bautar gunki a kowace ƙasa, misali Allah ya san masu bautar gunki a Najeriya, Allah ya san masu bautar gunki a garin Makka lokacin ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, Allah ya san masu bautar gunki a America, Allah ya san masu bautar gunki a Jamus da Faransa, Allah ya san masu bautar gunki a Burkina Faso, ko ina dai Allah ya san su. To duk waɗanda suka yi bautar gunki, ma'ana duk waɗanda suka bauta wani abu ba Allah ba, to za a tattara su wuri guda, shine nan idza hushiran nasu, wato idan aka tattara mutane. Wa'annan irin mutane ake nufi a nan, wato waɗanda suka yi bautar gunki. Kanu lahum a'da'an, sai su mutanen da suka yi bautar gunkin sai su kasance abokan gaba ga gunkinan da suka bautawa. an gaya musu cewa wuta za ku je sanadiyar da za ku tafi wuta sanadiyar kumbotawa gunki kaza kumbotawa mutun kaza kumbotawa aljani wane kumbotawa shedani wane kumbota malaiku saboda haka yau wuta za ku tafi kawai wuta za ku tafi an gaya musu haka to duk wanda ya botawa gunki na dutse aka ce zai tafi wuta sai ya shiga jin haushin dutsa da ya botawa a duniya wanda ya botawa gunki na itace sai ya shiga kiyayya ga gunkin itacen da ya botawa alhalin a duniya kyautata masa yake yi ya samu jini ya shafa mai ya samu mai ya shafa mai amma yau zai shiga gaba da gunkin dalilin me saboda sanadiyar gunkin ne yayi asarar rahama ya samu azabar ubangiji gaba kenan sai zamana a wato a adawa gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin su kuma waɗanda aka bautawa din sai su kasance kafirina masu yin musu masu ƙaryatawa bi ibadatihim da bautar da masu bautar su suka yi musu a duniya dama ba su suka sa su ba wasu misali waɗanda suka bauta mala'iku sai mala'iku su ce ya ubangiji ai mu ban ma san sun bauta mana ba ya ubangiji ai ba su bauta mana ba ba mu muka sa su ba waɗanda suka bautawa annabi Isa haka za su faɗa mu sai annabi Isa ya ce ba ni nace su bauta mini ba ya ubangiji waɗanda suka bautawa Uzairu sai Uzairu ya ce ya ubangiji ba ni na sa su bauta min ba gumakan ma na itace da gumakan ƙarfe da gumakan duwatsu su ma sai Allah ya sa musu rayuwa sai su yi magana ga gunki a duniya na ƙarfe ne baya magana ga gunki a duniya na dutse ne baya magana ga gunki a duniya na itace ne baya magana amma a lahira sai Allah ya sa su su yi magana Allah sai ya sa musu rayuwa sai su yi magana sai gunkin itace ce ya ubangiji ni waɗannan da suka bauta mini ba ni na sa su ba ni waɗannan da suka bauta mini kai ni ban ma san sun bauta mini ba wato dukkan abubuwan da aka bauta wanda ba Allah ba sai su ƙaryata cewa an bauta musu domin dama ba su suka sa ba yawanci aljanu ne yawanci suke sawa a bauta musu kuma sanda ake bauta bautar ta su suna jin daɗi suna ba mutane abubuwa na duniya din nan kada mu ce mamaki an ce gumaka za a sa musu rayuwa su yi magana wato sandararren abu wanda a duniya ba shi da rai amma a sa mishi rai ya yi magana a lahira kar mu ce mamaki lamarin Allah ya wuce nan aikin a nan duniya an yi abubuwa irin haka sandararrun abubuwa marasa rai su yi magana misali sayyidina Ali karramallahu wajahu yake cewa wato tun kafin a aiko annabi a bayyane a garin Makka sayyidina Ali yake cewa babu wani dutse babu wata bishiya da za ta fuskanci manzon Allah wato ana tafiya sai annabi ya fuskanto gurin wani dutse ko wata bishiya sai na Ali ya ce face sai wannan bishiya ko dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah wato aminci ya tabbata a gare ka ya manzon Allah wato shi sai na Ali tun kafin annabi ya bayyana da manzanci ya rika jin cewa annabi manzon Allah ne duwatsu da bishiyoyi suna fada kaga sayyidina Ali ya kai matsayin ya ji maganar bishiya ya kai matsayin ya ji maganar dutse kaman kuwa nan harka ce ta duniya yanzu a cikin mu nan wasu da yawa sun kai matsayin su ji maganar shugaban kasa domin duk ran da zai wa ƙasa jawabi suna da na'urar da za su kunna su ji amma yawancin mutanen mu na karkara fa wanda suke karkarar su suka san ma shugaban kasa yana wani jawabi ko an ga bai gobe shugaban kasa zai jawabi me da na'urar da zai ji kaga shi bai kai matsayin da zai ji maganar shugaban kasa ba bai kai matsayin da zai ji maganar sandararren abu waya ba akwai wanda har yanzu tunda yake a raye bai taba amfani da waya ba ba a taba kiran shi ya ansa a waya ba bai taba kira a waya ba ba shi ma da ita shi akwai wanda ya bar labari ya kunnawa kakan shi waya ya gudu ya ce aljani ya kawo mishi kuma ya fahimta shi shi kira ya ji abu kawai yana magana kakan ya gudu ya ce jikan shi ya kawo mai aljani aga shi wannan bai kai matsayin ya ji sandararren abu na magana haka nan abinci ana cin shi a gaban annabi abinci yana tasbihi hadisin bukhari wanda bukhari ya rawaita hadisin abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yake cewa لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل والله سيدي رنسي يتي والله حقيقة من كثن شيء من أجل تسبيح أبنشي الحال أنا تشن أبنشي أنا يقع أبنشي أنا تشيشيكم أبنشي تسبيح يكي كاكا سندرران أبوان دي فتودة غوتما أبنشي yana tasbihi ana ji Abdullahi Mas'udin shi kuma anan da sahabban da ke wurin Allah ya ba su daraja da matsayi su ji tasbihin abinci saboda akwai sandararren abubuwa da yawa sun yi magana ballantana a lahira da haka idan an sa gumaka sun yi magana ba abun mamaki ba ne sandararren abubuwa sun yi magana ma tun a duniya ballantana a lahira domin wanda zai sa su yi maganar shine wanda ya sa kai mutum kake magana ka bugi fata ne kawai sai a ji sauti na fita fatan bakinka kawai kuma a gane wannan da yare kaza yake magana wannan da yare kaza yake magana to ayan na nuna mana cewa alaka da ke tsakanin mai bauta da abubuwan bauta a lahira fa alaka ce mummuna za a yi tsinenenuwa ne don haka tun a nan duniya idan mutum yana bautar wani ba Allah ba ya bari domin bautar ba za ta yi mai amfanin komai ba idan an je lahira abinda zai faru shine tsinenenuwa tsakanin shi da abin da ya bautawa sannan kuma abubuwan ma da ake bautawa din an je lahira za ma su ce su ba su sani ba ba su ma san an bauta musu ba yanzu kaman gunkin karfe in ana bauta mai ya sani gunkin itace ya sani gunkin bishiya ya sani gunkin duk abin da mutum zai bauta bai sani ba su kuma waɗanda suka sanin kaman aljanu da shedanu to bautar ba za ta yi maka amfani a lahira ba ba su da wani iko a lahira kai da su duk ƙona ku za a yi saboda haka kar duniya ta sa mutum ya rika bautar gunki don neman harkar duniya Allah ya kiyaye
wa idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا سو كافري waɗanda ba su yadda cewa an mutu za a tashi ba waɗanda ba su yadda cewa alqur'ani Allah ne ya saukar da shi ba waɗanda ba su yadda cewa manzon Allah annabin Allah bane manzo ne na Allah wanda ba su yadda cewa Allah shi kadai ne abun bauta ba idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu wato in aka karanta musu ayoyin alqur'ani bayyinatin ayoyi waɗanda suke a bayyane duk abin da kake nema sun yi bayani bayyanannen bayani wanda baya buƙatar wata rikirkitarwa domin duk ayoyin alqur'ani ya gaske in kaga abin ya rikicewa mutum to bai sani bane ayoyin alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke a bayyane to idan aka karanta a kafirai waɗannan ayoyi qala allazina kafaru maimakon su kafirai din su imani su yadda da cewa wannan sako daga Allah ne sai kafirai su ce lil haqqi ga shi alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu an saukar da alqur'ani an karanta musu to sai su magana game da shi alqur'anin nan shine gaskiya anan lil haqqi mana lil qur'ani Allah nan kenan ya kira alqur'ani da alhaqqu kamar yadda ya kira annabi Muhammadu da alhaqqu wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa alhaqqu nan kuma ya kira alqur'ani da haqqu ya kira zatinsa da haqqu zalika bi anna Allah huwa alhaqqu sai kafirai su cewa alqur'ani ma'ana su fada game da alqur'ani su fadi ra'ayinsu me ra'ayinsu game da wannan alqur'ani sai kaji sun ce haza sihirun mubinun wannan littafi da Muhammadu ya zo da shi ya ce Allah ne ya bashi ba Allah ne ya bashi ba balagan ma da ke ciki da abubuwan mamaki da ke cikin littafin abinda ya sa akwai abubuwan mamaki kuke gani saboda sihirun mubinun alqur'anin sihiri ne Muhammadu yayi dabo yayi mubinun wanda yake batan wannan alqur'ani a'udhu billahi da rashin gaskiyar shi a fili yake wannan sihiri ne wanda yake bayyananne a wata fassara kenan wato nan suna kiran alqur'ani da mene sihiri mana wai annabi Muhammadu ne yayi dabo yayi sihiri da haka ake ganin alqur'ani ya gagara da haka ake jin alqur'ani yana yin bayani irin bayanin da yake yi sihiri ne shi ko sihiri a fadan su ba abinda ba zai iya yi ba nan suna ƙaryata alqur'ani kenan sun ki aiki da alqur'ani kaga wanda yake yayi imani da alqur'ani amma a rayuwarsa bai dabbaka alqur'ani shi da bambancin shi da waɗannan mutane abu ɗaya ne shine su ba su yadda ba shi ya yadda amma wajen aiki shi baya aiki da alqur'ani su ba sa aiki da alqur'ani nan an yi kunnan doki saboda haka rashin aiki da alqur'ani hatsari ne hatsari ne na'am
am yaquluna iftari قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفي به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم am yaquluna iftara ba haka ba wayannan kafirai cewa suke iftarahu wannan alqur'ani Muhammadu ya kirkire shi ne wato nan Allah yana gaya mana cewa su kafirai ko sheka makame suke kaji a baya dai sun ce haza sirrun mubin anan kuma sun ce a iftarahu ya kage shi ne ba Allah ne ya bashi ba shi ya zauna ya kagi littafin ya ce Allah ya bashi nan suna tuhumarwa da ƙarya manzon Allah a'udhu billah qul ya rasulullahi ka gayawa masu cewa ka kirkiri alqur'anin nan cewa inda ka kirkiri alqur'anin nan wajen kaddarawa to da Allah zai maka ba daidai ba da Allah zai hore ka dalilin da yasa Allah bai hore ka ba saboda ba kai ka kirkire alqur'anin ba Allah ne saukan maka da shi ka gaya wa kafirai ilim taraituhu idan da na kirkiri wannan alqur'ani in na kirkire shi fala tamlikuna li min Allah shay'an fala tamlikuna shay'an min Allah li ba za ku iya tunkuɗe mini wani abu na azaba ba daga Allah da na kirkira alqur'anin nan ko aya ɗaya na kirkira ne wa Allah ƙarya to Allah zai mun azaba to ku din nan ko ba za ku iya rage mun komai ba ba za ku iya tare mun komai ba ba za ku iya kare mun komai ba daga azabar Allah to da haka ba kirkiran shi ne ba amma huwa alam shi Allah shine mafi sani bima tufiduna fihi game da abin da kuke kutsawa game da alqur'ani ma'ana game da abin da kuke faɗa na alqur'ani ku ce waka ne wani zubin ku ce sihiri ne dabo ne wani zubin ku ce ni na kirkire shi wani zubin ku ce bokanci ne to duk abubuwan da kuke kutsawa kuna faɗa game da alqur'ani Allah ya sani Allah shine yafi sani yafi kowa sanin abin da kuke faɗa abinda kuke kutsawa kuna faɗa game da alqur'ani kafa bi shahidan baini wa bainakum Allah ya ishe ni sheda tsakani na da ku akan cewa wannan alqur'ani shi ya bani ko ba shi ya bani ba na kawo muku sakon Allah kun ƙaryata ni to Allah da ya aiko ni ya ishe ni sheda tsakanin ni da ku Allah ku ya ishe sheda annabi da Allah kenan shi idan aka rikici sai alƙali ya ce wa ka kawo sheda eh ina da sheda kawo sheda sai ka kawo sheda to shi Annabi Muhammadu Allah ne shaidar shi wai sai ƙaryata shaidar Annabi wane ne ke yin hukunci gaba daya Allah to shine shaidar Annabi shine shaidar Annabi akan cewa alqur'anin nan Allah ne ya bashi wanda ya bayar da littafin kuma shine mai shaida ya za a yi kenan Annabi da Allah kenan annabi Allah shine shaidar shi Allah ya ishe ya ise zama shaida tsakanin ni da ku wa wal gafuru Allah shi mai yawan gafara ne al gafur akan wazanin al faul mubalaga ne wato shi mai yawan gafara ne bambancin al gafir da al gafur al gafir mai gafara al gafur mai yawan gafara wato mai kaiwa matuƙa wajen gafara nan ana musu tallan su tuba kenan wato dan mutum ko shekara nawa yana cewa alqur'ani dabo ne ko yana cewa alqur'ani bokanci ne ko yana cewa alqur'ani annabi ne ya kirkire shi ba Allah ne ya bashi ba to ana nan kan ya mutu kan rai ya zo gargara sai ya tuba to Allah zai karbi tubar shi dalili saboda Allah al-Ghafur ne mai yawan gafara ne sannan Ar-Rahim shi ma bambancin Ar-Rahim da Ar-Rahim Ar-Rahim mai rahama Ar-Rahim mai yawan rahama mai yawan rahama saboda ga komai yawan zunubin da mutum ya tara idan ya tuba sai Allah ya mayar da zunubin bayan ya yafe mishi ya mayar da zunubin kuma ya zama lada sannan kuma Allah yana musu yawan rahama ta hanyar yi musu jinkiri nan da nan da Allah ya ga dama mutum yana cewa Qur'ani Muhammadu ne ya kirkire shi kawai sai a sako wani tauraro ya narkar da shi a halakar da su amma ba a yi musu haka ba aka ba su dama domin me su canza ma'ana su tuba kai laifi Allah bai dauki ranka a nan take ba bayan kai laifin ya kyale kai baka wani lokaci dan ka tuba ba karamar rahama bace rahama ce me aya ke karantar da mu ayan na nuna mana alqur'ani ba annabi Muhammadu ne ya kirkire shi ba alqur'ani ba kirkira bane alqur'ani sako ne na Allah Allah ne ya ba annabi Muhammadu alqur'ani wannan kenan sannan yi wa Allah ƙarya, ka ƙirƙiri ƙarya, ka jingina wa Allah, ka ce ko ya faɗa alhalin bai faɗa ba, ko ya aikata alhalin bai aikata ba, to babban laifi ne. Me kai mutum gidan wuta, me kai mutum gidan azaba da babu wanda ya isa ya tare mushi wannan azaba, babu wanda ya isa ya rage mushi wannan azaba, babu wanda ya isa ya hana a yi mushi wannan azaba. Allah ya ce ku duba alaƙar da ke tsakani na da Muhammadu don ku san cewa lallai mun ƙarya bala'i ne. To wajen ƙaddarawa da Muhammadu ya ƙirƙiri wannan littafin, ya ce ni na bayar, alhalin ba ni na bayar ba, to da ne mai azaba. To balle kai, saboda haka mutane su kiyayi haramta abinda Allah bai haramta ba. Haramta abinda Allah bai haramta ba yana daidai da wannan gundume mai ƙarya. Mana kowace irin ƙarya da kaiwa Allah, kowace irin ƙarya da kaiwa Allah za ta kai ka gidan bala'i a lahira, gidan azaba. Abinda kawai zai kubutar da kai shine ka tuba. Da haka ne wayanda suke cewa maulidi haramun ne, to su ji tsoron Allah, domin in an tambaye su waye haramta, ba sa iya faɗin waye haramta, kaga sun wa Allah ƙarya kenan. Idan kuma manzo Allah ne ya haramta, shi ma ba sa iya faɗin hadisin da annabi ya haramta. Saboda haka sun ce haramun ne, sun yi ƙarya kenan. Wa suka yi wa ƙarya? Allah. Wa suka yi wa ƙarya? Manzon Allah. A tsaya ma kawai ga Allah, sun wa Allah ƙarya. Saboda haka za su haɗu da mene irin wannan bala'i na azaba idan ba su tuba ba. Duk abin da za ka haramta, to ka tabbatar cewa kai ɗan saƙo ne, kai ba kai saka haramta wani abu ba. Ba malamin da ya isa ya haramta wani abu. Haramta wani abu aiki ne na Allah da manzon Allah. Kai ɗan sanarwa ne. Idan ka za haramun ne, to sai a tambaye ka waye haramta, kai yanzu kana shela ne. Waye haramta? Allah ne. Ina aya? Gata. Waye haramta? Annabi ne. Ina hadisi? Gashi. Kaga yanzu ba kai ka haramta ba, kai mai sanarwa ne na cewa aiki kaza haramun ne. Mutane su guji wa Allah ƙarya, su guji wa manzon Allah ƙarya. Ina fata an gane. Na'am.
Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayhi wa ma ana illa nadhirun mubin.
Qul ra'aytum قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. wannan aya wato tayi sanadiya da yawa mutane munafukai sun yi ridda, suna cikin musulunci da sai suka bai saboda munafinci. Abin da ya faru shi annabi yana bin abu ne daki-daki, kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mushi cewa ya sanar da shi komai, to sai annabi saboda tawadu'u yana bin abu daki-daki. To abin al'amarinsa daki-daki, wata ran sai ya ce shi fa bai sani ba abin da Allah zai yi da shi a nan duniya. Shin za a kashe shi ne kamar yadda aka kashe sauran annabawa, koko ba kashe shi za a yi ba, za a kore shi ne a fitar da shi daga garin Makka? Shi ne sai ce ni ban san me zai faru ba. Ko kuma mabiyana, ban san me zai faru da ku ba, za a jajjefe ku ne da duwatsu, ma'ana mabiya waɗanda ba su riga sun amsa kira ba, mana kafirai ban san menene ubangiji zai muku ba kafin ku imani in ba ku imani ba za a jajjefe ku ne da duwatsu kamar yadda aka yi wa sauran kafirai ko ko a'a za a sa ƙasa ne ta bude ta hade da ku ta nutsar da ku mana za a nutsar da ku ne a cikin ƙasa ban san abin da zai faru da ku ba to jin wannan Annabi ya ce shi bai san yadda halin shi yake ba zai kasance ba sai wasu munafukai suka ce kaji Annabi kenan wai bai ma san ya lamarin shi zai kasance ba to balle mu saboda haka wannan ba Annabi bane wannan ba addini bane ba Annabi bane abin da yazo da shi ba addini ba kaji bai ma san shi kan shi halin shi yadda zai koma ba balle mu kenan sai suka yi ridda to shine sai Allah subhanahu wataala ya sa wannan a cikin alqur'ani domin me masu karanta alqur'ani su kiyaye darajar manzon Allah alhalin manzon Allah daga baya Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ilmul awwalina wal akhirina kuma ya kara mai akan haka a takaice zuwa halin da ake ciki tun kan annabi ya bar duniya sai da annabi ya kai matsayin ba abin da bai sani ba ya taba zama ya rika fadawa sahabbai abin da zai faru tun daga farkon duniya har ya zuwa ƙarshen duniya Usama ibn Zaid yake cewa wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta ba abin da annabi bai sani ba in ka ji an yi wani abu annabi bai abin nan ba to yana so ya koya mana ilimi yana so mu samu hukunci ne sai dawa sai ka ji mutane suna ce an annabi ya san gaibu ya san gaibu ya za ya ɗibi mutane a tafi Uhudu alhalin ya san cewa ba za a samu nasara a Uhudu ba ai da sai ya ki zuwa yakin Uhudu tunda inda ya san gaibu ai bai ga cewa ba za a samu nasara ba ai abinda aka yi a Uhudu nasara ce ga annabi nasara ga sahabbai wanda suka yi shahada sun samu mene sun samu nasara sun kai matsayin da Allah ya ce kar ma azaci cewa matattu ne wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata da farko ya ce ne wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce wa waɗanda aka kashe wajen ɗaukaka karmar Allah matattu kai abin ma ya ci gaba ya ciyar da su gaba ba ma ku ce ba zato ma da Allah mutane 70 bayan Allah sahabban nan da suke shahada a Uhudu da Allah sun yi nasara ko ba su yi nasara ba da annabi ya ce to shikenan na san gaibu ba za a je jihadi ba tun an je za a kakkashe wane da wane da wane ma'ana wane da wane da wane za su shahada da Allah za su samu shahada sannan kuma tunda ma'aiki misali ya ki zuwa gurin jihadi mu al'ummomi na baya da za su zo ya za su yi kenan amma da aka je jihadi an koyi mene ladubban jihadi cewa a yi kaza a bar kaza ga abin da ke kawo nasara ga abin da ke kawo mene rashin nasara dai wasu ka ji mutane suna sake rubabbun bakunansu game da annabi sai ka ji mutum ya buɗe baki wai annabi bai san gaibu ba annabi bai san kaza ba uzubillahi daga ciya sai suka irin wayannan hali qul ma kunti bid'an ya rasulullahi ji Allah ka gaya wa duniya ma kunti bid'an ta hanyar sababin nuzuli ga yawa Qurayshawa kafiran Makka ka ce musu ma kuntu bid'an me bid'un anan ya zama maf'ulin ya zama na kai kabaru kana saboda haka ya zama na mansubi abinda ake cewa bid'un wato muzakkari ne na bid'atun bid'un ma'ana abinda ake aikatawa farko abinda ba a taba yi ba a lugar larabci to kenan qul ma kuntu bid'an ya rasulullahi ka gaya wa Qurayshawa ka gaya wa mushrikai waɗanda ba su yadda akwai Allah din nan ba waɗanda ba su yadda kai manzo bane waɗanda ba su yadda an mutu za a tashi ba, ka ce ma kuntu bid'an, ni ban kasance farko ba minan rusuli daga cikin manzanni, ai ba ni ne farko ba, balle ku ƙaryata ni. Da yau ɗin nan ba a taɓa yin wasu manzanni ba sai na zo na ce ni manzo ne, to da sai ku ce mene na yi ƙarya ɗin. Amma an yi manzanni da yawa kafin ni, ba ni ne farko ba, bid'u kenan. Wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum, kuma ka gaya wa waɗannan mushrikai, ni ma adri ma yuf'alu bi, ban san abinda za a aikata min ba, za a kashe ni kamar yadda aka kashe sauran annabawa, ni ma a garin Makkah nan za a kashe ni, ko kuma a'a za a korai ni ne, za a fitar da ni daga wannan gari na Maka, ban san abinda za a afka mun ba da shi, ban san abinda za a yi mun ba. Wala bikum, kuma ban san abinda za a yi muku ba, za a jajjefe ku ne da duwatsu kamar yadda aka yi wa sauran kafirai, Allah ya kawo azabar duwatsu ta halakar da ku, ko kuma a'a za a kisufe ƙasa ne da ku, ku faɗa ƙasa ta rufe, ban sani ba. In attabi'u illa ma yuha ilayya, kaji annabi, ni ba komai nake bi ba sai abinda aka yi wahayi zuwa gare ni. Ko da wannan, wato wannan yana nuna annabi baya yi baya faɗa sai da wahayi. In ka ji bai faɗi kaza ba, to Allah bai ce ya faɗa ba. Yadda Allah ya ce mai ya faɗa, haka zai faɗa. Yadda Allah ya ce ya aikata, haka zai aikata. Ina tabi illa ma yuha ilayya, babu abinda nake bi sai abinda aka yi wahayin shi zuwa gare ni. Wa ma'ana, ni ba kowa bane, ni ba wani bane, illa nazirun, face mai gargaɗi mubinun, wanda yake bayyana abubuwa. Wannan fassara kenan, illa nazirun, sai dai ni mai gargaɗi ne, mubinun, a bayyane ni mai gargaɗi ne wanda yake a fili. Nan ayan ta kawo magana bidu, bid'a a larabci. Abinda ake cewa bid'a, wato tanisin bid'un kenan, bid'atun. Abinda ake cewa bid'a a lugar larabci shine maqturi'a ala ghairi misalin sabiqin. Maqturi'a, abinda aka kago ala ghairi misalin sabiqin, wato ba akan wani misali da ya gabata ba, mana an kago wani abu da babu shi, wannan dinnan shine na farko. Na fata an gane? To ya zama me kenan? Bid'a kenan a lugar larabci. To me kece bid'a a shari'a? Abinda ake cewa bid'a a shari'a, wacce in mutum ya aikata takan kai shi wuta din nan, wanda za ka ji kullu bid'atin dalala din nan. Abinda ake nufi a shari'a shine ma uhudisa ala khilafi amri shari, abinda aka kagar da shi, aka kawo shi sabo. Ma uhudisa, sabon abu ne, abinda aka farar da shi sabo. Ala khilafi amri shari, a bisa sabawar umurnin Allah, shine umurnin mai shari'a. Wato kan abu ya zama bid'a wanda zai kai mutum wuta in ya aikata, sai ya hada sharuɗa biyu. Na farko, abin ya zamana sabo ne, ma'ana me ya sabo a shari'a? Abinda babu shi zamanin annabi, babu shi zamanin sahabbai. Sannan sharaɗi na biyu, ya zamana abin kuma ya sabawa Qur'ani, ko ya sabawa sunna, ko ya sabawa ijma'i, ko ya sabawa qiyasi. To idan abu sabo ne ya sabawa kuma al-Qur'ani, to sai a ce bid'a ne, duk wanda ya aikata dan mutane. Idan abu annabi babu shi a zamanin annabi, babu shi a zamanin sahabbai ya saba wa sunna sunna kuma ta zamana wato nassi ne sarihi kadi to abin kenan wanda ya aikata zai tafi wuta yayi bid'a ko abin ya saba wa ijma'i haduwan malamai a samu malamai 100 dukkan 100 su ce abin haramun ne sai ya aikata shi to ya saba wa ijma'i kenan kuma abin dama sabo ne babu shi zamanin annabi babu shi zamanin sahabbai ko kuma ya saba kiyas dauko abubuwan da wasu mutane ke cewa bid'a kai auna da wannan ma'ana ta bid'a dauko maulidi a tara mutane a sa kwallon tarki ayi anko a zo gurin da za a rika fadin halayen annabi da mujizozin annabi a yaba annabi a wurin ko a karanta kasidoji a karanta alqurani kafin nan taron ana budewa da addu'a irin wannan tsari zamanin annabi ba a yi ba zamanin sahabbai ba a yi ba a rabil awal misali a ce saboda maulidi ko to ma uhudi sani to ala khilafi amri shari'i shin mun ji sharadi daya na biyu ya zamana kuma ya sabawa ko qur'ani ko sunna hadisi kenan ko ijma'i ko qiyas to dan Allah a ina ne annabi yace idan rabiul awwal yazo kada ku yi anko kada ku yi taro dan hai murna zagayewar haihuwata kada ku yi taro a rika fadin kasidojin yabona kada ku yi taro wanda za a rika fadin halaye na kada ku yi taro wanda za a rika fadin mu'jizozi na a rabiul awwal da wajen rabiul awwal ina ne annabi ya fada ba ashe wannan yin maulidi yanda ake ba bid'a bane shar'an na fata an gani ko da ka jance bid'a kaza to bid'a zai zama bid'a lugatar a lugar larabci ne wato sabon abu ne amma shari'a ba ruwanta da bid'a luga abinda take magana bid'a abin ya zama bid'atun shar'an bid'a ne a shari'a mu kawo to misalin bid'a sallah azhar raka'a nawa ake yi raka'a nawa annabi yace ayi zamanin annabi ana yin sallah azhar fiye da hudu ba a yi ko to sai yau wani da abokan shi wasu kati sun ci sun koshi yake ce raka'a hudu kai irin yadda Allah ya yi mana din nan ya ba mu lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu dukiya kai raka hudu cewa Allah kada bari mi 32 suka kamarta sallah azza su yi kai ta yi har 32 dan Allah yanzu sun kawo sabon me sabon abu sannan abin ya saba shari'a me ya saba ya saba sunna ko annabi cewa yayi hudu su sun yi nawa 32 to abin bid'a ne saboda haka duk wanda yayi sallah azhar raka'a 32 dan mutane yayi mene bid'a bid'a amma magana cewa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba bid'a ne wanda ya faɗi wannan jahili ne ko bid'a bai san ma'ana ta ba domin kace annabi bai ba sahabbai ba su ba kuma gurin tafsiri yake dalla an taba samu wani sahabi ya zauna kamar da majafaki ke zauna nan yana jawa annabi baki annabi na fassarawa ko kaga sabon abu ne to bari mu tafi nema me yasa abun bai zama bid'a ba a alqur'ani akwai inda alqur'ani yace in ramadan ya zo kan majafaki ya jawa ne ya fassara babu a sunna fa babu ashe ba bid'a ba abinda ya tserar da tafsiri kawai ya zama ba bid'a ba saboda ba ala khilafi amri shari'i ba amma an mutu ma'anar wayancin na bid'o'i fa duk tafsiri bid'a ne because saboda ya ce ne da annabi yayi ba sabai ba su ba saboda haka maulidi ba kyau a fadan shi ko to kaga kenan in an bu maganar shi shi a yanzu yana yin mene shi ma dan wuta ne to waye dan aljanna in aka fita wannan laifin da ya kama mutane akan Maulidi yace ɗan wuta ne, to shi za a kama shi kuma akan tafsiri shi ma ɗan wuta ne. Mu da masu da muna Maulidin kafin ma tafsirin mu ya shigar da mu, to yanzu kuma shi ma sai ya shigo sanadiyar yayi mene, yayi tafsiri, yayi bid'a. Saboda haka ba shi ne ma'anar bid'a ba, ba wai annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, shi ne bid'a. Mazaunin tudun Nufawa ko kaga sabon abu ne, domin annabi bai zauna tudun Nufawa ba, sahabbai ba su zauna tudun Nufawa ba, to me ya tseratar da zaman tudun Nufawa daga bid'a? Saboda menene? Bai saba umarnin mai shari'a ba, bai saba wa Qur'ani ba. Babu inda Al-Qur'ani yace ya ayyuhal ladzina amanu la taskunu tudun Nufawa, babu ko babu inda Al-Qur'ani yace ku mu'minai kada ku zauna a tudun Nufawa, babu inda sunna tace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya zauna a tudun Nufawa, babu. Babu inda malamai suka ijma'in kar a zauna a tudun Nufawa ko babu kiyasi kuma da za a iya auna a shekar a zauna tudun Nufawa. Da haka zaman tudun Nufawa ya zama mene? Ba bid'a ba, amma bid'a ne lugata, bid'a ne a wajen luga, domin sabon abu ne. Amma shar'an ba bid'a ba ne, saboda mene? Bai cika sharɗan guda biyu ba, duk da sabon abu ne, amma bai sabawa umarnin mai shari'a ba. Wannan shi ne, da haka ake wannan shi ne ma'anar bid'a. Wanda yake sanya wato matsalan wanda suka faɗi abubuwan bid'a, abin sai baka tausayi. A wannan zamanin wani malami za a iya samu ya ci gyaran shehu ɗan fodiyo? Shehu ɗan fodiyo ya faɗi bid'a ɗin nan yadda take, ya kasa ta biyar, radiyallahu anhu. Haka duk sauran malamai, haka Imamu Shafi'i ya kasa bid'a gida biyu, bid'a mai kyau da bid'a mummuna. Imamu Shafi'i, amma kawai mutane su zo su yi ta jefa mutane cikin wuta, kuma mutanen ba su shiga wutan ba. Kai da kake faɗa kana jawa kanka hatsari na shiga wuta in baka tuba ba, bid'a kenan. Sannan kuma a wajen koyarwa ayan na karantar da mu wani darasi mai mahimmanci, shine in atabi'u illa ma yuha ilayya. Kaji fa annabi da kanshi baya bin wani abu sai wahayi. Ya sunan wahayin da aka yi wa annabi? Qur'ani da sunna. Wahayi biyu ne, Qur'ani da sunnar ma'aiki. Sunnar ma'aiki ta zama wahayi ne, domin mai wa mayan diku anil hawa in huwa illa wahayin yuha. Kaga annabi shi kanshi bai bin wani abu, ma'ana ayan nan na nuna mana annabi bai bin wani abu sai mene? Sai Al-Qur'ani da sunna. Sai Al-Qur'ani da sunna. Saboda haka yana daga cikin sunnar ma'aiki, idan ka mulki mutane kai musu mene? Sauki. Yana daga cikin sunnar Annabi Muhammadu mulkin ka ya zamana sauki ga mutane. Jiya-jiya muna cikin murna an sako ɗaliban kuriga, sai ga gwamnatin nan kuma ta kawo wani abu na tashin hankali, shi ne game da aikin haji. Aikin haji yau ɗin nan, idan kana so ka biya kuɗin haji sabo, kai da baka aje wani abu ba, abinda za ka biya shi ne naira miliyan 8,500,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naira miliyan 8,500,000. In kuma da ka riga ka biya miliyan 4,666,000 a nan arewacin Najeriya da aka yanka aka ce shi ne kuɗi, to yanzu ba za ka tafi ba. An fa gama ciniki da kai fa, yanzu ba za ka tafi ba. Jiya suka sanar sai ka ciko naira miliyan 1,900,000. Ina sauki a nan? Muna faɗin wannan ne saboda masu mulkin nan gwamnatin tarayya ta gyara kar su shiga cikin addu'ar annabi da ya yi na cewa duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ta ya matsa musu Allah ka matsa mushi. Nijar. Nijar. A ƙasar Nijar ragi aka samu akan kuɗin aikin haji. Gashi bara a ƙasar Nijar, ƴan Nijar da za su tafi aikin haji, abinda kowane ɗan Nijar ya biya shine sefa 3,603,840. Bana abinda ɗan Nijar zai biya ya tafi aikin haji sefa 3,325,873. Ɗan Nijar ko ƴan Nijar sun samu ragowar sefa 377,967. Saboda haka aikin haji a Nijar bana ya fi araha a kan bara. Amma a Najeriya bara an biya wajen 3,000,000, bana za a biya 1,800,500. Saboda haka haji ya ƙara tsada a Najeriya a ƙarƙashin mulkin Muslim da naira nawa 5,500,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda a lokacin mulkin Jonathan Krista babbar kujera ma wacce take ita ce ta ƙarshe a cikin uku abinda aka biya a mulkin Jonathan, hajin Jonathan da hajin da aka yi na ƙarshe a mulkin Jonathan shine naira 1,897 ko 1,900 bai kai ba. Saboda haka inda lokacin Jonathan ne da wannan kuɗin da zaka biya a Muslim a lokacin Jonathan zaka biya wa mutum tara haji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka muna kira ga shugaban ƙasa, waɗannan mutane za su bata maka mulki domin sanadiyar wannan kuɗin haji in baka rage ba to ina jin za ka haɗu da fushin 'yan Najeriya a zaɓen mai zuwa. Wallahi domin idan baka rage ba mulkinka zai shiga cikin tarihi na cewa shine mulkin da ya rage wa Annabi Muhammadu maziyarta, shine mulkin da ya rage yawan mutanen da za su je aikin haji, ya rage wa Ka'aba maziyarta. Saboda haka shugaban ƙasa ka gyara, a gyara wanda suka baka wannan shawara aka zabga wannan kuɗin aikin haji to ba masoyanka ba ne. Kuma in ba a rage ba musulmi da yawa waɗanda yake ba su samu zuwa ba da wanda za su samu zuwa za su yi tawa gwamnatinka mummuna addu'a. Wallahi muna gaya maka mu gaskiya ne. Za ka ji sauran malamai sun yi shiru ba sa magana abinda ya sa su ko 1,000,000 ne a kyauta kukan kai su. Saboda haka yanzu kowane malami yana taka tsantsan kai ya magana saboda kai ya rasa kujerar kyauta. Shi yasa ka ji sun yi shiru. Saboda su ko nawa ne a kyauta kukan kai su. In sun yi magana, in malami ya magana yanzu yana tsoron kar a hana shi zuwa. Saboda haka za ka ji sun yi shiru. Amma muna son ka, shi yasa muke gaya maka gaskiya, Nijar ta rage kuɗin aikin haji da sefa 377,967. Kuma kar wani ya buga sefa da nairan Najeriya. In ka buga kuɗinka ne ya lalace, shi yasa ka ga yawan su a wajen lalacewa da wajen kuma yawan tsadar aikin haji din. In an ce sanadiyar naira ta lalace ne, a hannun wa naira ta lalace? Saboda haka a gyara wannan wato bid'un ne a Najeriya, bid'a ce wacce ba a taɓa yin ta ba a Najeriya. Kakka bari mulkin ka ya zamana shine mulkin da ya jawo mugun tsada ga aikin haji wanda ba za a manta ba. A ce a lokacin Jonathan Krista haji bai yi naira 1,000,000 ba, amma a lokacin ku musulmi har biyu, musulmi shugaban ƙasa, musulmi mataimaki, musulmi, amma a ce haji ya kai 1,800,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sannan kuma idan mutum ya biya miliyan 8,500 kun san nawa za su ba shi guziri dala America 800 amma Jonathan an biya kuɗin da bai kai 900 ba 1,897 ya ba kowanne alhaji guzurin dala America 1,500 amma ka biya miliyan 8 da 1,500 a baka dala America 800 wani zalunci ya wuce wannan jama'a shi yasa tun lokacin zabe muka ja kunnan mutane mun gayawa mutane ba abinda ba mu gayawa mutane ba cewa ku kiyaye wannan muslim yaudara gashi